wanda ya ce malam ina son karin bayani akan hadisin da sahabbai suka tambayi annabi cewa masu kudi sun tafi da lada. Hadisi yana nuna cewa hadisin da yana bayani ne akan falalan masu dukiya, cewa idan Allah ya taimaki mutum ya bashi dukiya sannan ya taimake shi wajen yin amfani da dukiya cikin abin da yake so, to wannan yana cin bayin Allah madaukaka. Allah ya baka dukiya ba bada dukiyar ba kawai, bayan ya baka dukiya kuma sai ya taimake ka wajen dukiyar ka zama maka mai hidima, ba kai kake mata hidima ba. To wannan alama ce ta Allah na son ka. Sahabbai suka zo talakawa, suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce zahaba ahlu dukuri bid darajati al ula wan na'im al muqim. Masu dukiya ya ma'aikin Allah sun tafi da lada, sun tafi da lada, duk sun kwashe lada sun banmu. Wan na'im al muqim, sannan kuma sun tafi da ni'ima wacce take madawwamiya, wato aljanna. Anan su mai cewa ma za taya haka ta faru, suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yu'tiquna wa la nu'tiqu, suna sallah kamar yadda muke, suna azumi kamar yadda muke, amma bambancin mu da su shine wa yu'tiquna wa la nu'tiqu, suna yanta bayi amma mu ba mu da abin da zamu yanta bayi. A wata riwayar wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, suna amfani da abin da ya saura na dukiyar su, mu ku ba mu da shi. To shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sadaka bata tsaya, sadaka kala biyu ce, akwai as-sadaqatu al-maddiyya, akwai as-sadaqatu al-ma'nawiyya, akwai sadaka ta ka dau dukiya ka bada, akwai kuma sadaka da zakai aiki sadaka kai. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa musu tasbihi sadaka, tahmidi kace subhanallah kai sadaka, kace alhamdulillah kai sadaka, kace wallahu akbar kai sadaka, kace la ilaha illallah kai sadaka, kai hak mutum ma yaje tara da matarsa ta halar sadaka. Karshe mai riwaya yace sai bayan kwana biyu sai talakawan nan suka sake dawo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, suka ce ai sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithlahu, ai ƴan uwanmu masu dukiyar nan sun ji abin da muka yi wanda ka wannan da ka ba mu cewa shi ma sadakan ne, su ma sun zo sun yi shikenan. Kaga ma a cikin talakawan wani na iya zuwa ma ya je kai musu labari, tunda ba an ce a boye bane ai, in ya kai musu su ji daɗi su ba shi wani abu, kaga riba biyu, ya samu lada kuma ya samu la'ada, shikenan su ma sai suka yi. To karshe manzo sama sai ya bude sai ya rufa maganarsa da wani abu mai ban sha'awa, sai ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha, wannan wata falala Allah ce da yake ba wanda yake so, ya baka dukiya sannan ka zama mutumin kirki. Shi yasa manzo sama a hadisin Tirmidhi yace innamad dunya li arba'ati nafari, duniyar nan gabaki ɗaya da Allah ya tashi halittar ta mutane kala huɗu ne. Mutum huni ne, rajulun atahu Allahu malan wa atahu ilman, ko rajulun atahu Allahu ilman wa malan, Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi kuma ya bashi dukiya, ga dukiya ga ilimi, sai ya zama wannan dukiyar tasa ilimi ke mata jagoranci, sadaka, aikin arziki, duk wani abu da ka sani Allah ya yarda da shi ayi da dukiya, to shi yake da dukiyarsa. Sai manzo sun ce fa hadha bi a'la al manazil, wannan shine fa kowa matsayi a duniya. Sai na biyu rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan, mutumin da Allah ya bashi ilimi amma ba dukiya, sai ya kalli mai dukiyar nan sai ya ce oh ni ma da Allah ya bani dukiya irin ta wani, da irin aikin da yake ni ma shi zan yi. Manzo sun ce fahuwa wa huwa bi niyyatihi sawa'un, shi da wancan din matsayinsa dai saboda niyya, bai da dukiya ma yana da ilimi, sai yana kallon mai dukiya mutumin kirki mai ilimi, sai yana cewa ka ni ma da Allah zai bani dukiya irin ta wani, wallahi ni ma sai in yi irin aikinsa. To wannan niyyar tasa da fata nagari da yake da shi, Annabi sai ya ce matsayinsa dai da wancan a wajen Allah. Na ukun su shine rajulun ataahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa kana yatakhabbatu fi mali wa ya'ti maharim Allah ta'ala. Mutumin da Allah ya bashi dukiya amma ba ilimi, ba gabas ba yamma, la sharqiyan wala garbiyan, ba ilimin komai, kawai fagan fagan din sa yake a cikin dukiyarsa, kawai shirman sa yake yi kawai da sharholiyarsa da wadaka a dukiyarsa. Masallaci ba zai ci kudin shi ba, makarantar islamiya ba za ta ci kudin shi ba, marayu ba za ta ci kudin shi ba, amma karo za ta ci, yan damba za ta ci, duk za su ci. Waɗannan zai ba su da maroƙa a zage shi ya ba da kuɗi, ni mana a zage shi. Mafi yawancin masu maroƙa na ya zagin mutane suke yi a gabana, wata mata aka riƙa yabanta, aka riƙa zagin da ta riƙa ɗiban kuɗi tana badawa, ana ce mata hajiya mai taƙama mai tafiya agwagwa, mai tafiya agwagwa, mai tafiya taƙama kamar agwagwa. Aka ce saboda dukiya, ki taka da dama naira, ki taka da hagudala, kawai sai ɗiba take tana mannawa. An ce mata agwagwa, ta ɗiba ta bada. Kuma tintin wa idan ru'un madhamra an li nawalihi wa atala fihi faqad arada hidaa. Duk mutumin da yazo yana yaban ka saboda kuɗin ka, zambo yake so ya ma. To manzala su sun yace fa hadha bi akhbasi almanazil, wannan shi yafi kowa kaskanci a wajen Allah a duniya. Mutum Allah ya bashi dukiya amma ya zama jahili, bai san yadda zai da dukiyar tasa ba. Shi fa hadha bi akhbasi almanazil, wannan shi yafi kowa kaskanci, matsayinsa a wajen Allah yafi na kowa muni. Shine na uku. Sai na hudunsu shi kuma rajulun ataahu rajulun lam yu'tihi Allahu ilman wala mala, ba kuɗi ba ilimi. Sai kalli wancan kidahu min, sai ce kai wane yana fancamawa a duniyan nan malam, ina ma dai ni ma a ce ina da dukiya irin tashi, ni ma in fancama. In aka yi wani abu sai ce haba malam, ai mu duniyan nan rakiya muka zo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai musulmi yake cewa ya zo rakiya duniya? Kuma wallahi masu faɗin wannan magana sun yawa a cikin al'ummar mu. Manzo sai ne ce shi da wancan matsayinsa dai saboda niyyarsa, ba kuɗi ba ilimi. Sha wahala a duniya, je sha wahala a lahira. Shi ko gaga wannan ya dan dandana, ai ko ya dan fancama. To kaga wannan shi ne, to da ka zama talaka amma baka bin Allah, to wannan shi yafi kowane walakanci. Ba walakancin da zaka tsinci kanka a cikinsa fiye da wannan. Ga ka jahili, ga ka talaka, baka bin Allah, to ba abin da ya fi tashin hankali fiye da wannan. Shi yasa manzo ya ce mutane uku Allah ba zai kalle su ba da rahama, ba zai yi magana da su magana ta rahama ba, ba zai tsarkake su ba ranar gobe alkiyama. Ushay mitun jani, mutumin da gayi ya tsufa amma har yanzu yana zina. Wa'ilun mustakbir, da talaka mai tsabagen girman kai, ga talauci amma sai girman kan tsiya. Haifar na abun damuwa ne da yawa. Sannan wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi, da mutumin da ya mai da Allah ya zama kayan kasuwancinsa, in ya tafi sari zai yi siyayya ya rantse cewa wallahi abin da ya rage min kenan a cikin aljihuna, kuma ƙarya yake. Idan ya zo zai saida ya dora ya ce wallahi haka na siyo shi, ko riba ko titi ba zan ci ba. Shi yasa duk wanda ka je siyayya wajen shi a kasuwa ya ce maka bai ci riba da kai ba, ka ce ya ban shi, me zai ce maka bai ci riba ba, me ya kashi kasuwa? Saboda tsabagen ƙarya ta ce bai ci ko titi ba. To duk su ne waɗannan. So da haka talaka ya bi Allah, wani abin ban sha'awa na karanta, ina jin ko jiya ko shekaran jiya, waye mai kudin Najeriyan nan Dangote ko wanda yafi kowa kudi a Afirka, zai aurar da yar shi, ya ce ba giya. Wasu ba za su fahimci tasirin wannan ba. Ni yanzu zan aurar da yata, ai ba sai na ce ba za a sha giya ba, kai ma haka ko? Shi ku kalli matsayinsa. So daga ba karamin karfin hali ba ne ya faɗi wannan magana. So daga abin jinjina ne. Mai dukiya kamar sa da yake hudda, Allah kada ya san shugabannin kasashen da za su zo, da na kafirci da na musulunci, duk za su zo wajen, ya ce bai yadda a yi amfani da giya ba a bikin. a wannan zamanin namu da muke ciki da ake tuhumin musulmai, to yayi karfin hali a matsayinsa, abin a masa jinjina ne. Saboda yanzu wani yanzu zai iya cewa kawai za a aurar da ‘yar uwanan nan, sai ya ce to kawai ya ba da gudunmuwar giya, kwalba giya, giya za a sha giya, sai ya ce ya ba da ta miliyan 50. Wallahi haka suke yi, sai ce wallahi ya ba da gudunmuwar giya ta miliyan 50 a zo kawai a sha, kuma rana wanda bai taba shan giya ba ma zai sha. Amma sai Allah ya taimake shi ya ce ba giya, duk jaridu suka ɗauka, da jaridun ƙasa da jaridun duniya duka suka rubuta cewa zai aurar da ‘yarshi, ya ce ba za a sha giya ba. Har yanzu wasu ba za su gane wannan maganar da nake yi ba. Girmansa za ka kalla da irin mutanen da yake hudda da su, da yadda duniya ta rikice, amma ya iya wannan ƙarfin halin ya faɗi, dole ka masa jinjina. To Allah ya ƙara mana imani, wannan gwaggwadon imaninsa ne tsakani da Allah, ƙoƙari ne babba. Amma ni dan na faɗi haka sai me ba wani abu a ciki, ba wanda zai ba sai na ma faɗi ba. To Allah shi kyauta, Allah shiryatar da mu, Allah mana. To shi ne dai a taƙaice wancan hadisin abinda yake nufi, falalar masu dukiya waɗanda Allah ya taimake su akan amfani da dukiyarsu cikin abinda Allah ke so, ba dukiyarsu ba ta rudar da su ba. Sannan kuma daga cikin falalar hadisin, bayan mutum ya zama mai dukiya kuma ya zama mai ibada, kaga su sahabbai bayan sadakar da suke yi da dukiyarsu, sai kuma suka ɗauki waccan sadakar da ake yi wata ma'ana, sai suka zama suna yi si tasbihi, si tahmidi, si takbir. To Allah ya sa mu koyi da su, Allah ƙara mana san waɗannan bayin Allah na gari, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.